daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum jama'a masu saurare, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31, da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari, inda a yau 12 ga watan Yuli na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan wani matashi mai fasaha da ya kirkiri keke napep, wato mashin mai taya uku.
Yake Amina, to jama'a masu sauraron mu, muna tafa da ƙarin bayani
a cikin shirin namu na yau. Gidar sashen Hausa ta tattauna da wannan matashin,
sai ku kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
Jama'a masu saurare, ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jihar Plateau, inda wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta yi tattaunawa da wannan matashi wanda zai gabatar da kansa.
Sunana Christian Sule, daga Barkin Ladi, daga Rob District, daga Maritz Village a Barkin Ladi local government.
To Christian, shekarunka nawa?
Yanzu wannan shekaran na cika shekaru 24.
To a shekaru 24 ka kirkiro keke nan da ake kira keke napep, wato mai kafa uku kenan. Me baka sha'awan ka zauna har ka kirkiri irin wannan abu?
Gaskiya daga fari na gan a wannan kasan mu, a wannan kasan Najeriya, na gan cewa a gefen kere-kere kamar su motoci, su jiragen kasa a nan Najeriya ba ma yinta, sai dai mu shigo da su daga kasashen waje. So wannan ne ya sa ni na zauna na yi tunani, na ce gaskiya a wannan yanayin da Najeriya yake ciki, ya kamata youth kamar mu mu tashi da mu samu sha'awan yin wani abu haka, don ya karasa economy Najeriya, ya kara gyaruwa da kyau,
wato tattalin arzikin kasa kenan.
Haka. Sai kuma na sake yin wannan tunanin, na ce yawancin youth na Najeriya ba su da aiki. So na yi tunanin nan, na ce in na fitar da wani abu haka zai kara sa youth na Najeriya su samu aikin yi, zai kara raising ma Najeriya revenue.
Kudin shiga kenan.
Kudin shiga.
To me da me kai har hada wannan keke napep?
Gaskiya daga farko abinda na yi shi ne na zo na yi tunani mai zurfi, naje wani wuri, na zo na yi tunani mai zurfi, na ce abinda ya kamata in yi in hada wannan keken, ya kamata in nemi kudi daga fari. Na biyunsa kuma
na ka samu wannan kudin.
Okay, wannan kudin muna nan mu biyu ne, da ni da colleague dina sunan shi Gom Adamu, amma yanzu ya je Lagos. Muka zona muka hada kudi tare, muka je neman kudi, muka je muka yi aikin konkare muka je muka yi aiki a gonaki muka tara kudi
wato kun dai kwadigo kenan ko
eh mun yi kwadigo mun samu kudin da ya kai kusan 500,000 to daga wannan kudin ne muka tashi sai muka fitar da wannan idea din muka ce ma junan mu cewa mu fitar da wannan idea don mu sa duniya su san cewa a nan plateau ba Najeriya kadai ba za a iya yi motoci za a iya yin kekuna za a iya yin jiragai a nan plateau abinda yanda mun yi kenan to daga fari kuma daga na in koma question da kika tambaye ni daga baya abinda ya faru shine yanda mun yi ke yanda muka samu yanda mun yi mun kera wannan abun muka je building material muka sai su karafuna da muka sai karafuna sai muka kai workshop sai muka je muka shiga internet mun yi research a inda ana kere keren su kekuna da jiragai daga fari mota muka so muke so mu yi to kudin bai kai na yin mota ba eh mun ga injin mota na da tsada so mun ce to bari mu yi keke napep mun ce mun yi keke napep duk wanda ya ga keke napep da mun yi zai iya yarda za mu iya mu kera mota to shi yasa muka je building material muka siya su karafuna sai muka kera su sai mun kera shi mun kera jikin keken mun fara kera daga chassis nashi muka kera jikin da kyau sai muka kera su headlight din
wato wuta
eh wuta duk mu muka kera shi to sai saman kuma mun gan keke da yake hanya yana amfani da tampolin ne to mun gan cewa in ruwa na fadiwa ruwa zai yana shiga keke yana jika passenger sosai to mo especially yan makarantar da zasu je rubuta jam ko da su je yin wani abu in suna da document a cikin keke napep ruwa na jikawa so muka yi tunani sai mun ce ya kamata mu kera mai kofofi mu kera mai glashi domin in mutun ya shiga cikin keken sai in ya wine up glass din zai iya rufe komai ba zai jiku ba sai muka kera mai kofa muka kera namu kuma mun kera shi yafi wanda yana kasuwa babba don ya diba passengers yafi na kasuwa
yanzu yana diban passenger kamar nawa
yana diban passengers kamar guda 6 amma na kasuwa yana diban passengers guda 3 abinda muke yi kenan sai muka kera shi to sai saman kuma da ya kamata mu sa tampolin ne a saman to bamu sa tampolin ba sai muka ji sai muka yi saman da fiber glass muka je cikin terminal sai muka sai akwai abin da ana kiran shi resin akwai calcium akwai catalyst akwai accelerator sai muka siya sai muka sai fiber mat sai muka zo sai muka kera saman keken da fiber glass muka kera saman keken da fiber glass don fiber glass insulator ne baya barin zafin rana ya same mutum abin da ya sa muka kera shi da fiber da saman da fiber glass ke kuma ba surutu in ko ruwa na zuwa ba za ka ji surutun ruwa fadiwa kan saman keken ba to abin da ya sa muka kera da fiber glass ke
to kai magana cewa kun yi amfani da karafa ne idan ka lura karfe ko kuma idan mutum ya shiga cikin mota a jikin bangon akwai dan wani abu mai laushi wanda koda an samu dan hatsari ne zai dan taimake shi wannan fakun sa waɗannan abun da zai kare mutum musamman idan tunda da abun hawa ne wanda za a iya samun hatsari kun yi la'akari da haka
gaskiya wancin ana kiran shi doormat yana jikin kofofin moto yana da laushi da ake ana iya kama a bude kofar moto a saki a rufe to wancin muka je sai muka zona sai muka kera shi mun kera shi muka siye su materials din yaduna sai muka siye ceiling board sai muka siye su katakai sai muka kera shi sai mun hahada shi da mun hada shi sai mun dora shi a jikin kofin motan yanzu haka yana jikin kofin keke napep din muka kera haka sai muka kera ci saman sai muka nima yadi sai muka rufa saman keke napep yanzu muka kera cikin mun kera har da dashboard na keke napep da keke kina pep din mu muka kiyaye
dashboard wato kaman daga gaba kaman yanda ake gani a jikin mota inda yake nuna wurin wuta da wurin mai da wurin birki da sauran su kenan
eh shi din muka kera shi mun ni malaka da mun ni malaka
sai mu
lakan kasa sai muka duka tip sai muka measure fadin gaban keken da muka measure ba fadin gaban keken sai muka je muka sai su speedometer muka sai su fuel gauge muka sai su MP3 decoder da su suna cikin kekena fa na waƙoƙi sai muka sai su sai muka kawo sai mun duka lakan sai muka kira muka molding nashi sai mun dudduka abubuwan nan sai mun measuring size nasu sai mun tsatsa su a cikin lakan to sai muka nima fiber glass to lakan ya zama mana kaman mold kenan sai muka nima fiber glass sai muka sa shi a saman lakan sai muka kera shi da fiber glass to da ya bushe mun bari a rana ya bushe sai muka cire shi yana nan da karfi yana nan da kyau kaman dashboard na mota har yafi na keke na fa mai kyau ne
to Malam Christian naga wannan keke kuma abun ya bani sha'awa shi yasa ma nace bari in hira da kai saboda mutane su san cewa akwai matasa waɗanda suna da fasaha suna kuma da kwazon inganta rayuwar su da rayuwar al'umman kasan su da kuma inganta tattalin arziki kana ganin kaman wannan kirkiran da kuka yi zai taimaki tattalin arzikin kasa
gaskiya wannan abinda muka kera zai bala'in taimaka ma Najeriya domin yawancin kasashen waje kekunan su ne muna shigar da shi wannan kasan yanzu kekunan nan suna da amfani shi yasa kasashen waje suna kera su suna sarwa kuma yana generating ma wannan kasashen revenue sosai kudin shi to in Najeriya ta iya ta taimake mu kasar Najeriya ko kasar Plateau ta iya ta taimake mu wannan abun ba zai generating just revenue ma Plateau ba zai taimake youth su samu employment a wannan kasar matasa za su samu ayyukan yi a wannan kasar zai kara ma matasa kwazo zai kara musu tunani in yawancin matasan da suna na a waje a can in sun gan abin da a ce karamin yaro kaman ni na duka kudi na da lokaci na na kira da su san cewa su ma da su yi su yi abin da zai fi haka kuma da su zo na su yi tunani zai taimake su sosai kuma zai kara ma wannan kasan zai kara mishi ayyuka zai kara mishi revenue zai kara mashi recognition terms na technology a wayan su kasashe
to kai batun taimako musamman daga gwamnati ta kamamme a ce yanzu tunda kana wannan ka fara wannan sana'a na kirkiran abubuwan da za su taimaka wajen sufuri musamman a Najeriya me ta kamamme kake ganin kamar ita hukuma ya kamata ta taimaka maka da shi
gaskiya in ni na zo na yi wannan tunani na ce wannan abun ba za iya a kira su yanda Najeriya yake so in ba kudi ba finance muke nema kudi in kudi zai iya shiga za a iya je a sai su machines kaman su pressing machine da already na riga na iya using nan su na iya amfani da su softwares kaman su auto computer aided design su AutoCAD na iya amfani da wayansu design softwares da ana ake using a yi programming to wayan yawancin su machines din nan kaman su pressing machine su lead machine su laser cutters da wayansu su CNC general CNC machine da su a ce da su aluminum welding machine da su normal welding machine da ake samu a kasuwa zin za a iya same su za a iya siye robotic machines to wannan machines din za su iya su taimaka mana a kasan nan za su iya su taimaka ma kamfanin nan kuma kudi in kudi ya iya in gwamnati sun iya taimake mu da kudi za mu iya mu kira abubuwan nan in akwai machines din nan za a iya kira kusan guda 500 ma a sati daya za a iya kira su enough a sati daya kowa zai samu abun yi kowa kuma za a sayar da su on affordable prices price da wanda kowa zai iya siya a hanya duk wanda yana hanya zai iya siya ya samu yana kabu yana passenger ko yana wayan su yana taimakon kanshi da kwashin kaya
Madalla masu saurare har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga ci gaba tattaunawar.
To amma akwai hukumomi kamar su Plasmida a nan waɗanda suke taimakawa kun tuntube su domin taimako ko dai ba tsaban kuɗi a baku ba ko kayayyakin aikin?
Gaskiya mun je Plasmida so biyu amma ba mu samun director nasu a office ba. Mun je Plasmida so biyu ba mu sami director nasu a office ba sai akwai wani a office din ana kiran shi Mr. Jang shi ne muka same shi shi kuma yayi ta fixing mana ranakun da zamu je mu sami ogun su a Plasmida wato director su kenan to duk ran da ya fixing mana mu je mu sami ogun su wani abu sai biye zo mana kuma sai mu ko wani aiki a workshop zai biye zo mana to ba mu bi mu samu lokaci mu je bi ya samu lokaci ya attending ya samu lokacin mu lokacin ba to abin da ya sa ba mu yi mun same kanshi lokacin a office ba amma mun je Plasmida so
amma idan kuka samu wato hanyoyin da za a taimaka muku ko da kayan aiki ne za ku bukata
gaskiya koda da kayan aiki ne kawai aka samu mana gaskiya mu ji dadin gwamnati don sun bala'in taimaka mana kuma kayan aikin nan zai taimake mu koda za mu fara fitar da guda uku guda hudu ne a kasuwa mun san cewa guda uku guda hudun nan in an shigar da shi kasuwa kamin a hankara yawancin mutane su fara neman shi to abinda ma mun gani mun ga mutane sun fi so dama mun so mu kera injin namu da kanmu to mun yi wani tunani mun ce injin namu mutane ba su san kan injin namu ba sai muka ce to gara mu sai ita bajaj injin da tana kasuwa da mutane suna fara'a a kanta mutane sun so wancan bajaj injin na keke napep da TVS mutane suna son wayancan injinin to shine kuma akwai masu gyare-gyaren su a hanya sosai shine mun ce to in zamu kera wannan ke zamu fara kere-keren wannan keken abinda zamu siya kenan kawai sai mu siya injinan shi bajaj din sai mu kera wannan keken sai mu sata kasuwa sai duk wanda ya siya plato ko injinan ta samu damuwa zai iya sami wanda yana hanya ya gyara mashi injin nashi ba sai ya zo ya same mu ko ba sai ya je ya fara neman ko ya wahala ya cewa yana neman wani ya gyara mashi injin ba shi yasa muka yi izin ita bajaj injin da tana kasuwa
To akwai manyan ku a can wurin da kuke su ma sun goyi bayan ku wajen neman hanyoyin da za su taimaka muku domin wannan ayyukan da kuka fara na inganta rayuwa?
Gaskiya yawancin manyan mu a wurin da muke ba su san ban san ko sun san cewa akwai wani abu hakan da ya fito ba, amma a barkin laji dai na san cewa yau mutanen da suna loko joro precisely a barkin laji na san cewa yawancin su ya kamata sun san da wannan abin da muka yi.
To banda keke na pep, akwai wadansu abubuwan da kuke kirowa a nan shagon naku ko kuma workshop din naku?
Gaskiya banda keke na pep muna yin abubuwa da yawa, muna yin su agro machineries wanda ana using a processing abubuwan da aka girba daga gona,
wato injina kenan na sarrafa abubuwan gona kamar su masara, su acha da sauransu.
Haka muna da injinan da yana sarrafa acha, muna da injin da yana bambare masara, muna yin injin da yana bambare dawa, yana bambare wayansu abubuwa. Muna yin ko shi ko rogo ma akwai, muna yin injin da yana murde shi dawa a lebu. So kuma akwai wani invention banda keke na pep din, akwai wani invention da muka sake muka fitar. To wannan invention din Mr. shi lecturer, akwai muna da wani mentor ana kiran shi Mr. Luca. Shi lecturer ne a Plateau State Polytechnic Barkin Ladi. A Plateau State Polytechnic Barkin Ladi shi lecturer ne a wurin, kuma under Mechanical Engineering Department. To wannan shi mentor mu ne, shine mai workshop da muke amfani da shi. To shi wannan lecturer akwai wani invention da ya yi a wannan workshop, the same workshop namu, ana kiran invention din plastic wheelbarrow mold. Shi invention din nan duk plastics ya zona ne, yayi tunani robobi, ya zona yayi tunani, ya kalle ya ce yawancin robobin da ana zubar da shi a bola da wuraren da yana sa gari yana datti, ya ce ya duba a Nigeria, ya ce yawancin masu sarda rake, masu sarda aya da dabino da masu sarda wayansu abubuwa a plateau da kuma Nigeria, yawanci suna using wheelbarrow na karfe ne. Shine ya zo ne yayi tunani, ya ce kai wannan raken, yawancin masu sarda rake da aya suna zuba ruwa kan raken da ayan domin suna korin kuda. To yawancin aya da raken nan in akwai zaki zo ki gan with time, zaki ga shi wannan wheelbarrow din yana sasa, to yana sasa kuma sai akwai abincin da ana saki ana ija kai mutane suna samu suna siya su ci. Shine yayi tunani, ya ce to wannan sasan yana iya kawo illa a jikin mutum. To shine ya zo ne yayi wannan tunanin, ya ce to ya ga a Nigeria ba wheelbarrow da ana yin shi da roba. Shine ya ce to yana so ya zama mutum na farin da zai fitar da wani wheelbarrow da ake yi da roba. Shine ya ja fitar da wannan wheelbarrow, ya fitar da mold na wheelbarrow da ake yi da roba, ya fitar da wannan wheelbarrow har ya fitar da shi, ya test running nashi, har ya fitar da sample. Yanzu muna da sample ne a workshop. Yanzu muna so in gwamnati ta taimaka za mu iya mu fara fitar da ba wai a daina using na karfin ba, amma za a iya ana using na karfin, ana kwashe su blocks da shi na roba, kuma ana using nashi a su asibitoci, ana using nashi ana diba su abinci ko su alaiho ko su kabeji ko duk abincin da mutum zai ci, dai za a iya using na roban ana amfani da shi
saboda
ba shi da illa. Abinda ya sa aka fitar da muka yi wannan tunanin sai muka fitar da wannan plastic wheelbarrow na roba.
To malam Christian, naga akwai hankoron ku, akwai kwazo, kuma akwai abinda kuke hanga nan gaba da za ku yi ma kasar ku Nigeria. Daga ƙarshe akwai matasa da yawa waɗanda suna yawan zaman banza musamman a nan jihar Plateau, musamman a yankin da kake na bangaren su Barkin Ladi, inda ana samun tashi-tashin hankali, ana samun matasa na shiga shaye-shaye. Yaya zaka ja hankalin su domin su bi gurbin abinda ku kuke yi a matsayinku na kananan yara domin ku inganta rayuwanku?
Gaskiya na zo na kalle wannan abun, na ga yawancin matasa kamar ni abinda suna tsakan zuwa ciki sai shaye-shaye, rikici da sauransu, shine suna tsakan zuwa ciki. To na zo na ce gaskiya lokaci ina so, akwai lokacin da na yi tunani na ce in za in iya in zo na in ja hankalin matasan nan da wannan abubuwan da nake yi, da wannan abubuwan da ni da colleague ina muna kera, kuma banda haka na ce lokaci na zuwa da ina so in mu company na su fara organizing, like su fara organizing su seminars, suna tara youth a wuri daya, muna fada musu, muna koyar da su, muna koyar da su, muna koya musu abubuwan yi, muna koya musu abun da za su yi, muna organizing seminars da workshops, muna koya musu abubuwan yi, mu sake fada musu cewa suna da future mai kyau, suna da rayuwar da Allah ya shirya musu, da kuma Allah ya shirya musu rayuwa mai kyau nan daga ba. Ba wai hargitsi hargitsai, kashe-kashe da kuma shaye-shaye ne yana taimakon rayuwa ba. Abin da yana taimakon rayuwa shine ka zauna ka yi tunanin rayuwanka, ka kalli rayuwanka, ka dube rayuwanka, ka ce mene Allah ya kani wannan duniyar in yi, mene nazo in yi a wannan duniyar. Kowa ya zo duniyar nan na da baiwa, kuma baiwanka in kai amfani da baiwanka, baiwanka zai taimake ka nan gaba. Muna so mu tara youth with time mu fara organizing seminars, mu koya musu, mu make sure cewa sun discovering baiwansu, su san abubuwan da Allah zai taimake su su yi, su san cewa Allah ba wanda yana son su da mummunan hali bane, Allah yana son su da hali mai kyau, Allah yana son su da hali, da halin da zai taimake rayuwarsu, kuma zai inganta rayuwarsu, zai kuma gyara wannan kasan plateau din.
Daga ƙarshe Malam Christian, kai makaranta zuwa wani matsayi?
Gaskiya first of all, da daga fari na yi Goodway Nursery and Primary School a Lafiya a Nasarawa State, da na gama sai na je All Nations Gospel Academy a Bokkos, a wurin shine na obtaining secondary school certificate dina. Daga wurin sai na yi gaba, sai na je Nigerian Army Institute of Technology a Benue State, sai na karanta architecture. To na karanta architecture a matsayin HND, a wurin ne na gama.
Yanzu dai kana da HND kenan?
Na tunani cewa nan da gaba dai in Allah ya taimake ni, although na karanta architecture ne, ban karanta aikin kere-kere ba, amma nan da gaba ina so in taking ko zan iya yin course akan kere-kere, maybe zan iya yin course akan kere-kere ko kuwa ko a nan Najeriya ko a kasan waje in Allah ya taimake ni. Abin da yake
kuma
masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya hada shirin baki ɗansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.